الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan’uwa, iyaye mata, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah, mai kowa mai komai wanda ya ba mu wannan dama ta mu haɗu a wannan masallaci mai albarka, masallacin gida dubu da ke nan cikin garin Bauchi, a jihar Bauchi. A wannan safiya ta ran Asabar, yau muna 18 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 7 ga watan 3 miladiya ta 2026. Mun haɗu a wannan guri, a wannan masallaci mai albarka, tare da ‘yan’uwa mata, iyaye, saboda mu tattauna matashiya ta lakca, wadda ita ce ilimin ƙyamace da tasirinsa ga al’umma mai zuwa. Babu shakka wannan matashiya ce mai matuƙar amfani, musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a cikinsa, wanda muke ganin yadda ake ta ƙoƙarin wasa da ƙwaƙwalen mata a raba su da abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsu, a sa musu kwaɗayin duniya da san duniya kawai, a cika musu ƙwaƙwalwa da neman kuɗi da yadda za su tara kuɗi, ba a nuna musu abin da shi ne mafi muhimmanci a rayuwarsu ba, da shi ne ilimi. Idan muna magana game da ilimi ta mahangar addini, to ilimin da zai fara zuwa a ƙwaƙwalwar musulmi shi ne ilimin sanin Allah, sanin Allah da sanin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da sanin addininsa, da sanin manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta’ala ya halicce mu a bayan ƙasa. Me yasa muka zo duniya, ko me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu a duniya? Menene yake wajibi a kan mu, menene yake haramun? Wannan shine ilimi na farko da yake wajabta a kan kowane mutum baligi, ya san Allah, ya san manzansa, ya san addininsa, ya san halal, ya san haram, ya san yadda zai taimakawa da ɗan’uwansa, ya san yadda zai sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. To idan muka ce wannan shi ne ilimi na farko, duk wani ilimi da za mu nema na sana’ar duniya, to ilimi ne kawai da zai taimaka mu shi wannan ilimin na farko. Za mu nemi ilimin likitanci ne, za mu nema ko nasin ne, ko injiniyarin ne, ko ilimin jarida, ko ilimin zamantakewa, ko ilimin sanin halayyar ɗan adam, kowane irin ilimi ne da mutum zai nema, zai neme shi ne don ya taimaka masa yadda zai yi kyakkyawar rayuwa a duniya, ya bauta wa Allah yadda yake so. Amma ba shi ne gaya ba, ba shi ne ƙololuwa ba. Ƙololuwa shi ne sanin Allah, sanin haƙƙin Allah, sanin abin da yake wajibi a kan mutum da abin da yake haramun a kansa. Wannan shi ne na farko. Da sanda za mu yi magana a kan ilimi, to wannan shi ya kamata a fara kawowa a ƙwaƙwalwa tunani, cewa sanin Allah, sannan duka wani abu da zai biyo baya, ya biyo baya. Mace halitta ce wacce take mai matuƙar muhimmanci a rayuwa. Mace ita ce ginshikin da yake dauke da ruhin al'umma. Idan aka ce mace, ana nufin mace uwa, mace ya, mace ir uwa, mace babba, yarinya, matashiya, duka ana nufin mace. Ana cewa mace ita ce rabin al'umma, ita ce rabin al'umma kuma ita ce ta haifi ɗaya rabin, ita ce rabin al'umma kuma ita ta haifi ɗaya rabin, saboda haka kaga ita ce al'ummar gaba ɗaya. Mace ita ce take ɗaukan kowace irin halitta a cikinta. Duk wanda ya zo duniya to ya zo ne ta hanyar mahaifiyarsa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala mahaifiya yake faɗa, shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bai ce min butuni aba'ikum ba, shi min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sau da haka uwa ita ce a kan gaba, daga wajenta yaro yake fara koyon abinda yake fara koya a duniya. Shi kaga uwa tana da muhimmanci, ko ya mace tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam a doron ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, bai bar shi haka ba, sai da halicci mace tare da shi. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سيدي هذا التامسة أمنا حواء عليها السلام تكسن شيء تعرين الشيء وما ترأك سوكونا سودونيا سوناك لأنا مجد إيامة كافتا لكافتا سكيت عوانا الرأي والتدونيا zai yi ba ɗa namiji ya yi rayuwa mai kyau, mai nutsuwa, mai ma'ana sai da 'ya mace. Hakanan ita ma 'ya mace ba za ta yi rayuwa mai kyau, mai nutsuwa a duniya ba sai da ɗa namiji. Haka kowa yana da buƙatar kowa. Ashe sha'anin mace sha'ani ne wanda yake da girma ƙwarai da gaske. Shi yasa musulunci ya ba wa mace muhimmanci ba ƙanƙani ba. A Alƙur'ani muna da suratul nisa, amma ba mu da suratul rijal. Muna da suratul nisa, surar mata, ita ma malamai sukan kira suratul talaq da suratul nisa is-sughra. Kaga kenan ma suratul nisa ɗin har guda biyu gare mu. Suratul nisa da kuma suratul talaq ita ma ana ce mata suratul nisaa as-sughra. Wannan duk yana nuna mana muhimmancin ya mace a rayuwar bil'adama a doron duniya. Idan ka ɗauki ya mace daga rayuwar ɗan adam a duniya, to ɗan adam zai zanto ba komai ba, rayuwar ma ƙarewa za ta yi, rayuwar ma za ta zo ƙarshe ne babu ita. To musulunci lokacin da ya zo ya samu al'ummar duniya, ba wai Larabawa kaɗai ba, al'ummar duniya duka ba su ɗauki 'ya mace da daraja ba, suna wulaƙanta ta, suna sa ta abubuwan da bai dace ba. Ana saida mace a kasuwa kamar yadda ake saida rago ko tinkiya, ana gadon mace kamar yadda ake gadon gida ko dukiya, ana tirsasa 'ya mace sai abinda bai dace ba saboda a samu kuɗi da ita. Ba ta gado sai dai a gaje ta, saboda haka ba a ɗauke ta a bakin komai ba, rayuwarta ma ba a ɗauke ta a bakin komai ba. Haka musulunci ya zo ya samu 'ya mace a duniya, cikin al'ummar Larabawa da cikin al'ummar Rumawa, sune Turawa da al'ummar Girkawa da mutanen Hindu da mutanen China duka a wancan lokacin ba su dauki mace da daraja ba. Musulunci ya zo ya kwato mata yancinta, ya kwato mata haƙƙinta, ya daidaita ta da ɗa namiji a wajen ɗaukar mas'uliya, wato responsibility da nauyi. Yadda ɗa namiji aka ɗora masa nauyi, haka ita ma aka ɗora mata nauyi, ya zamana ita ma tana da haƙƙi, bal tana da haƙƙoƙi. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. شما تسمى سنة حقوقي كمر يدا أكي لحكي نبجي أكي لحكي أكن سو سمى سنة لحكي أكن نبجي أكل إلى بنغاد وأكتي سمى ذا أحر رمان ذا أباسو أكحان لا ربا وأكشي أياماتا أكحان قادرسو. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. هكا مسلمين يزور الهم ولا دوكو كيما تطولي دان اقواتو ومشئين شنتا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور جسة تربية من كربي اتكين الأمة المسلمين دان قناد ايامك دبات إلمي ديدي وديدة يلا ذا أبا نانمجي duk abin da ya kamata ɗa namiji ya sani na ilimi, to ita ma haka ya kamata ita ma ta sani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna wa sahabbansa haka a rayuwa, ya nuna al'ummarsa cewa ya mace tana da daraja, tana da kima, kuma ita ma tana da haƙƙoƙi kamar yadda ɗa namiji yake da haƙƙi. Hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa sun zo wadanda suke nuna haƙƙin mace ko muhimmancin ilimin mace. Haka nan rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mata ta nuna cewa mace tana da haƙƙi ita ma a bata ilimi daidai da yadda ake ba wa ɗa namiji. Haka nan rayuwar al'ummar musulmi a baya duk ta nuna mana haka cewa mace tana da haƙƙi ta samu ilimi kamar yadda ɗa namiji yake samun ilimi, ta yi karatu kamar yadda zima yake yin karatu. Hadisi ya tabbata daga Jabir ɗan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana bayan an yi sallar idi sallar ƙarama, annabi ya yi wa mutane huduba. A wancan lokacin kun sani babu amsakuwa irin wannan da za a yi magana daga nesa, wanda yake nesa ya jiwo abin da ake faɗa. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga murya ya yi wa sahabbansa huduba. Mun san cewa huduba wani yanayi ne, salo ne na koyarwa, salo ne na ilmantarwa. Da annabi ya yi huduba sai ya zanto mata suna daga baya can ba su ji ba, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma inda suke su ma ya musu tasu huduba. Wanda yake nuna mana cewa suna da haƙƙi daidai da ɗan namiji, yadda aka yi wa maza suka ji, to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya yi wa mata huduba su ma a wannan lokacin ya isar musu da saƙon da ya kamata ya isar musu. A wata ruwayar Abdullahi ɗan Abbas yana cewa fa zanna annahu lam yusmi an-nisa fa wa'azahunna wa amarahunna bis sadaqa. Annabi ya yi haka ne saboda ya tabbatar da cewa mata ba su jiyo shi ba, maza ne kawai suka ji abin da yake faɗa. Saboda haka ya je musu wa'azi ya umarce su da sadaka. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim. Ibn Juraij ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa ata ibn abi rabah almajirin abdullahi dan abbas yace da shi atara haqqan ala al-imam zalika an yuzakkirahunna. Kana ganin cewa liman haƙƙi ne akan sa, wato wajibi ne akan sa suma ya faɗakar da su, shine yace da shi innahu la haqqun alaihim wa ma lahum an la yafalu. haƙƙi ne akan limamai idan suka yi huduba lalle su tabbata cewa sautin da suke huduba da shi ya kai ga mata in kuma ba su samu bai je gare su ba to zai sanar da su saboda haka wannan haƙƙi ne na ƴa mace kamar yadda za a yi wa ɗana za a tara maza a yi musu lacca hakanan su ma mata a tara su a yi musu lacca a faɗa musu abin da ya dace da rayuwarsu Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yace mata sun ji gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya Rasulullah ghalabana alayka ar-rijal maza sun kwace mana kai saboda ku da yaushe yana tare da sahabbansa maza yana tare da su a majalisi yana tare da su a masallaci idan za a fita su suke raka shi saboda haka mata sai suka kai korafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza sun kwace mana kai sun nuna mana fin ƙarfi don haka mu ma ka ware mana wata rana da zaka zo karantar da mu ka ilmantar da mu wannan ita ce buƙatar da suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita Annabi kuma ya ansa wannan buƙatar ta su ya musu alƙawari ya sa musu rana suke haduwa a gidan ɗaya daga cikin mata yake zuwa yana karantar da su har ma daga cikin abin da aka rawaito a lokacin cikin karatun da ya musu yake cewa da su ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min an-nar babu mace ɗaya daga cikinku da za ta haifi ƴaƴa uku su rasu ta haifa ya rasu ta haifa ya rasu face ƴaƴan nan sun kasance mata shamaki daga shiga wuta wato sun ba ta kariya daga shiga wuta sai wata mata ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce har ma ƴaƴa biyu wato ko da ƴaƴa biyu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ƴaƴa biyu ne a wata ruwayar yake cewa fa'atahunna fa'allamahunna sunna Annabi ya je inda suke kuma ya koyar da su sunna ga wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki ilimin ya mace da muhimmanci ƙwarai da gaske ya kuma daidaita su da maza wajen ba su ilimi yadda maza suke da lokaci na musamman da suke samun ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ya sa wa mata lokaci na musamman su ma yake karantar da su shi yasa wajibi ne kowace mace ta samu ilimin da ya dace wanda ya zama mata wajibi a rayuwarta musamman ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin bautar Allah baya halatta ga miji ko uba su hana ƴaƴansu karatu musamman abin da ya zama wajibi a rayuwarsu su san shi abin da rayuwarsu ba za ta yiwu ba ko alaƙarsu da Allah ba za ta yiwu ba sai da shi wajibi ne su san shi shine abin da ya shafi furudul a'yan abin da yake wajibi a kan ƴaƴa mace ta sani don haka baya halatta ga miji ya ƙi koyar da matarsa ya ƙi kawo wanda za ta koyar mata karatu kuma ya hana ta zuwa makaranta baya halatta ga wani ɗa namiji dan ya auri mace ya ƙi koya mata sakila saboda shi bai sani ba shi ma bai da ilimin ko kuma a'a bai da lokacin da zai zauna ya koyar da ita sannan kuma bai ba da dama wacce ta zo ta koya mata ba bai ɗauki nauyin mace ta zo tana koyar da ita ba sannan kuma ya ce ba za ta je ta shiga makaranta ba wannan miji bai da wannan haƙƙin kuma mace za ta saba masa anan ta je ta yi rijista a makaranta ta riƙa zuwa ko da bai yadda ba domin ta ƙwaci kanta daga fushin Allah saboda duk wani abu da za ta yi wani tabar babiya da za ta yi a rayuwarta da sabo da za ta yi ko kuma yin abin da ba daidai ba saboda jahilci to ta sani cewa ba uzuri ba ne ta ce mijinta ne ya hana ta neman ilimi ba uzuri ba ne ba za ta gaya wa Allah haka ba yadda aka umarce shi ya nemi ilimi haka ita ma aka umarce ta nemi ilimi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamannisa'u shaqa'iqur rijal nabi ya ce mata kawai shakikai ne da maza an ce wannan shakikin wanda ne kaga ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka suna da daraja wato mataki ɗaya suna da abin nan haƙƙi iri ɗaya wannan shakikin wannan ne to haka annabi ya ce maza mata shakikan maza ne kaga ashe babu abin da namiji zai nuna mata nan yadda Allah ya bashi umarni haka ya bata umarni yadda Allah ce ta yi sallah haka ya ce ta yi sallah yana da kuɗi ya zakka ita ma haka aka ɗora mata yana da halin zuwa hajji ya je azumi waye duka yadda aka ce mace ta yi namiji ya yi haka aka ce mace ta yi wa dukansu ubangiji subhanahu wataala zai wa kowa hisabi akan aikinsa saboda haka ashe ba ya da wannan hurumin da zai hana ki zuwa makaranta kuma in kika yi musu biyayya a nan kin yi biyayya akan abin da ya saba wa Allah ita kuma biyayya ana yin ta ne a cikin abin da bai saba wa Allah ba innama ta'atu fil ma'ruf nabi cewa ana yin biyayya akan abin da yake daidai da shari'a a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata sun fahimci haka shi yasa kullum suke kai kawo ko dai majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama su je idan wani abu ma ya shige musu duhu su je su yi tambaya don su samu wannan ilimin ko su je gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen matansa su yi tambaya a gaya musu abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu har ma na Aisha take yaban matan mutanen Madina take cewa ni'mal nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fi ad-din ma dalla da mata matan mutanen Madina kunya bata hana su neman ilimin addini ba kunya bata hana su su nemi ilimin addini ba wani lokaci ma idan mas'ala ta ilimi ta kaure tsakanin maza wani lokaci matan su suke kawo wato warware wannan matsalar wannan ta faru kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yake cewa wata rana wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai kuma ɗaya daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sau dan baffansa ne to Abdullahi dan Abbas yana zaune sai wani mutum ya zo ya masa tambaya a lokacin Abu Huraira yana zaune yace wani mutum da ya zo ya masa tambaya yake cewa ya bashi fatawa game da matar da ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwana 40 bayan mijinta ya rasu da kwana 40 sai ta haihu sai Abdullahi dan Abbas ya ce masa ta'taddu akhir al-ajalai tunda Allah subhanahu wataala ya ambaci idda guda biyu akwai iddar matar da ta mutu a mijinta ya mutu to ladina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 months and 10 months Allah ce waɗanda suke rasuwa su bar matansu za su jira tsawon wata hudu da kwana 10 gona ita ce iddar waɗanda mazansu suka mutu sannan kuma a cikin suratul nisa abin da suratul talaq Allah ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna mata masu ciki iddar su shine su haife abin da yake cikin su ko kunga magana ta zama biyu kenan a nan an ce za ta zauna wata hudu da kwana 10 idan mijinta ya rasu can kuma an ce iddar mace mai ciki ta haife abin da yake cikinta to da aka zo aka yi wa Abdullahi dan Abbas tambaya cewa ga wata mace ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwana 40 sai ya ce ta'taddu akhir al-ajalai sai ta duba ta ga wanne wacce mudda ce wani ajali ne ya fi tsawo a cikin biyu din nan wannan wata hudu da kwana 10 to nan kuma kwana 40 ta haihu kaga kenan za ta zauna wata hudu da kwana 10 don shi ya fi tsawo haka ya mata fatawa abu abin nan abu salama shi almajirin Abdullahi dan Abbas ne sai ya ce wa Abdullahi dan Abbas Allah fa ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, mata masu ciki iddarsu shine su haihu, ma'ana kamata a ce ta gama idda tunda har ta haihu ko da ko kwana 40 da raso mijinta. Sai Abu Huraira ya ce ni ina tare da dan dan uwana, wato ina goyen bayan abin da Abu Salama ya faɗa, wato suka saba wa Abdullahi dan Abbas. Daga nan sai Abdullahi dan Abbas sai kirawo yaron sa Kurai sai ce maza ka je gurin Ummu Salama ka yi mana tambaya akan wannan matsala, gashi je ka tambaye ta, ka zo ka gaya mana mai tace. Yana zuwa ya tambaye ta, sai ta ce da shi an kashe wa Subai'a, Subai'atul Aslamiyya mijinta, wata mata ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama mijinta ya fita zai tafi fataucinsa tare da bayansa, sai suka haɗa baki sai suka kashe shi don su gudu su kwace abin da yake ɗauke da shi na dukiya. Labari ya zo aka gaya mata cewa an kashe mijinta. Ummu Salama ta ce fahiya hubla, a lokacin tana da ciki, bayan kashe shi da kwana 40 sai ta haihu, bayan kashe shi da kwana 40 sai ta haihu. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta samu mijin aure sai ya aurar da ita, kuga an samu hujja karara akan matsalar, gashi an kashe wa mace mijinta tana da ciki kuma bayan kwana 40 ta haihu, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita. To sai aka je aka ga Abdullahi dan Abbas, to daga nan ya saki waccan fatawar tashi. Idan muka duba za mu ga mace ce ta kawo ƙarshen wannan dambarwa tsakanin Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Abu Salama ibn Abdurrahman. Saboda haka ana samu an ta samu irin wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, za a ga cewa in ana wani dambarwa ta ilimi sai ga cewa mace ce za ta kawo warwara a cikin wannan abin da ake dambarwa a kansa. Akwai Ummul Fadl, Ummul Fadl abin nan mahaifar Abdullahi dan Abbas, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke tsayuwa Arfa an samu jayayya tsakanin sahabbai, wai yana azumi a lokacin ko baya azumi, wasu suka ce yana azumi wasu suka ce kai ba azumi yake ba, suka samu sabani suka kuma rasa yadda za su warware matsalar. Sai ta je ta samu nono zuba abin da sai su ce akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana kai masa ya karba ya sha shikenan, sai aka fahimci ashe ba azumi. To in ba da ilimi ba irin wannan duba zai zo, wannan tunanin ba zai zo ba, saboda haka su a lokacin duba su kawo wannan a ransu ba, sai da ita ta yi wannan, sannan sai suka gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama azumi yake. Don haka wani lokaci za ka ga saboda ilimin da mata suka samu a wannan lokacin, idan wani abu ya taso sai ka ga cewa mace ita ce ma za ta kawo warwara a cikin wannan abin da ya taso. Mun san kissar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi abin da Umara, kafirai suka hana shi shiga, aka yi sulhu akan cewa ya dawo ya janye, ya dawo ta shekara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya dauko Umara ya warware, sahabbai suka ji nauyi su je su warware Umarar su. Abin ya dama Annabi sallallahu alaihi wasallam, gashi ya bada umarni amma suna ta inda suna ta nauyin kafa, sai ya shiga wajen Ummu Salama sai ya same ta, sai ta ga alamar ba farin ciki ba fara'a a fuskarsa, ce me yake damunka? Ya ce wallahi na yi wa sahabbaina umarni amma ba su ɗauka ba, ina ji musu tsoron fushin Allah. Sai ta ce ba haka za ka yi ba, ka je gabansu ka kira wanzabi ka ba shi kanka ya aske maka, an san cewa mutum bai gama umara ba ba zai aske kansa ba, in ya warware umararsa ne zai aske kansa. Yana zuwa ya yi haka, shikenan kowa sai ta nemo aka yi ta warware umara a aikace. Kunga wannan ma'aikin Allah ne wanda shi ne ƙololuwa a ilimin, shi ne ƙololuwa a sanin komai, amma a nan shawarar mace saboda ilimin da ta samu a wajensa ya amfane shi, ya amfani kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kasa a guya wajen karantar da matansa da matan al'umma duka. Akwai wata mata ana kiranta Ashifa, Ashifa mace ce wacce ke mai ilimi. Kun san a wancan lokacin yin rubutu ba kowa da ya iya ba a cikin Larabawa, saboda su ba sa rubutu komai sai dai su haddace da ka, kowane abu sai dai su haddace shi da ka, ba sa tsaya su rubuta. To ita tana daga cikin ɗan ɗaiɗaiku da suka iya rubutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemo ta, dattijuwa ce, dattijuwa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je gidanta ma don ya sa an samo mata gida a nan cikin garin Madina, tana zaune a gidan, wani lokaci yakan kai mata ziyara ya je gidanta ma har ma ya yi ɗan bacci da kafin azhar, ta ba shi abin rufa, ta ji masa ta ba shi shimfiɗa ya kwanta ya bacci, don ita kanta shimfiɗar tasa da yake kwanciya a kai da abin rufarsa da izarinsa da yake amfani da shi, bayan ta rasu, bayan ta zo rasuwa ta danƙa wa ɗanta Suleiman ibnu Abi Hatima shi ne ɗanta, ce to ga gado abinda zan bar maka shimfiɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Zamanin yana alfahari da wannan, sai da wani sarki na Madina ya zo azzalima azzalimi, sai ya kwace masa Marwan ibn al-Hakam, sai ya kwace masa waɗannan abubuwan da yake tuntiya da su. Ita wannan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya nemo, ya ce ta zo ta koya wa Hafsa, Hafsa ƴar gidan Sayyidina Umar, ta koya mata rubutu, ta koya mata karatu da rubutu, kuma haka ta dinga zuwa tana mata wannan karatu har ta iya rubutu ta iya karatu. A lokacin Sayyidina Umar, lokacin yana khalifa, ita wannan matar shi Ashifa ta kasance Sayyidina Umar yakan kirawo ta yayin shawara da ita a cikin wasu abubuwan suka taso, musamman abubuwan da suka shafi sha'anin mata, kai har ta kai ma lokacin da aka da ya nada ƴan hisba, ya sa ta cikin ƴan hisba wanda take kula da harkar kasuwanci na mutane a cikin kasuwar Madina, tana hisba a kasuwa. Idan ba da ilimi ba ina za ta iya wannan harkar saye da sayarwa da ciniki da sauransu? Yadda za a samu maza, to haka nan ya samu mace ƴar hizba, ita ma ita ce wannan Shifa ta kasance tana aikin hizba a nan. To duk wanda yana nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mata haƙƙinsu na su tsaya su yi karatu, kuma su ma su bada gudunmawa a cikin al'umma. Akwai Aisha ƴar gidan Talha ibnu Ubaidillah. Kun san Talha ibnu Ubaidillah ɗaya daga cikin sahabbai guda goma da ake musu albishir da aljanna, tun suna yawo a bayan ƙasa, aka ce su ƴan aljanna ne. To ƴarsa Aisha nan ta girma a gidan Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, a ƙarƙashin kulawar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. To Nana Aisha sai ta maida ita PA ɗinta, ta ce personal assistant ɗinta. Nana Aisha babban malama ce, kamar yadda ku sani malama ce a cikin sahabbai, a cikin sahabbai mata daban take. To saboda haka tana yawan samun baki daga ko'ina, dattawa da matasa da waye aka zo wurin Nana Aisha domin a samu wani abu na ilimi. To wani lokaci kuma aka rubuto takardu daga nesa a aikowa Nana Aisha, ana mata tambayoyi ko ana son aji wasu shawarwari. To wannan Aisha ƴar gidan Talha ibnu Ubaidillah ita ce take karɓar takardun ta karanta ta kuma ba da ansa. Nana Aisha ta ba ta wannan damar cewa duk wata takarda da aka aiko ki ba da ansa, sannan kyaututtuka da ake aiko mata ce ta karɓa kuma ta ba da tukunci. Haka ta riƙa yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan aiki. Wani abubuwa ne duk ba za su yi ba sai da ilimi, inda kuma ba a ba wa ya mace ilimi ba to ba za ta zama haka ba wannan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbansa Aisha radiyallahu ta'ala ita kanta kamar yadda aka sani tana ɗaya daga cikin zaratan marwaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su bakwai da ake ambata Aisha tana cikin su kuma tana cikin na farko da hadisin ta 2210 wanda aka yi wanda kuma Bukhari da Muslim suka yi ittifaki 397 a cikin sahihaini wanda duka daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha aka rawaito su Masruq ibn al-Ajda ɗaya daga cikin almajiranta mutumin Kufa ne amma yana zuwa har Madina yazo ya zauna saboda yayi karatu a gudun nana Aisha yake cewa al-mashyakhatu dattawa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dattawan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan aiko wa nana Aisha tambayoyi akan rabban gado sana bangado yana ɗaya daga cikin fannoni masu wahala amma nana Aisha tana da cikin wanda ta kware akan wannan fanni dattawan sahabbai sukan aiko mata suna son tawarware musu wasu mas'aloli na rabban gado me yake nunawa cewa zaman ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu karatu kware da gaske wani lokaci ma har limanci ta yi ta rika yi wa mata limancin sallar magariba da kuma sallar abin nan irin sallar dare kamar tarawihi ko tahajjudi da na Aisha ta yi limanci a nan takan tsaya a tsakiyar sahu su mata ba gaba mace take wucewa ba takan tsaya ne ita a tsakiyar sahunsu sahun farko sahun gaba haka nan daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ummu salama ita ma limamiya ce ta mata ita ma ta rika jan mata sallah a ramadan ta rika jan mata sallar tarawihi da tahajjudi a ramadan gaya min yadda za a yi ilimanci ba tare da ilimi ba dole sai an yi ilimi sai an san alkur'ani sai an san hukunce-hukuncen sallar sana a shige gaba a ja mutane sallah tura da Aisha limamiya ce ummu salama matar ma'aiki sallah da sama limamiya ce ibnu umar yana da wata kuyanga ce amma ya ba ta ilimi ta haddace alkur'ani kuma makarantiya ce ala ramma ce sosai da sosai wuce ala rabbiya ce ta kasance ita ma tana yi wa mata limanci a sallolin tarawihi na ramadan wanda duk yana nuna muku yadda mata suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam matan tabi'ai su ma haka suka kasance da irin wannan ilimi saboda sun kasance suna zuwa gidan matan annabi kamar gidan nana Aisha ai makaranta ya zama gidan nana Aisha bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ya zama ana zuwa gidanta karatu ta bude makaranta daga cikin irin waɗanda suka fita a wato suka gaba wannan ko suka yi karatu a wannan makaranta akwai Amra bintu Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara a gidan nana Aisha ta taso mahaifinta Abdurrahman ibn Sa'd ya rasu tana karama sai nana Aisha ta dauke ta tareneta ta yi karatu a wajenta amurar tabar duniya ba sai da ta zama wata bijimar malama masaniyar fiqhu da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tare ilimi mai yawa wata rana muhammad ibn al-qasim malami ne da cikin malaman madina yake cewa muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman madina ne ya ce da shi yaro lokacin yana yaro ɗaya da ƙarami yana neman ilimi ya ce na ga kana son ilimi ya ce to ba na nuna maka inda za ka samu burgamin ilimi ba inda za ka je ka samu mai ilimi wadda ta cika ta batse sai ya ce ƙwarai ina so sai ya ce alaika bi amra maza je ka nemi amra ita wannan da ta taso a gidan nana Aisha ta zama wi'a'ul ilmi ta zama wani burgami na ilimi wato ta cika ta tumbatsa ya ce masa maza ka je ka same ta yace ta kasance a gidan nana Aisha ta taso yace fa ataituha fa wajadtuha bahran la yunzaf ina zuwa na same ta shakuddum a ilimi ta zama tekun da ba za a iya tsotse shi ba haka ya zubanta ta shi wannan malami Ibn Shihab babban malami ne yana cikin malaman Imam Malik amma yake sifanta amra da cewa bahar ce a ilimi shakuddum ce a ina ta kwashi wannan ilimin a gidan da na Aisha radiyallahu ta'ala anha a makarantar ta daga cikin mata malamai manya a zamanin tabi'ai akwai Hafsa bint Sirin su uku ne a gidansu dukkan su malamai ne da ita da ɗan uwanta maza guda biyu akwai ɗan uwanta Muhammad ɗaya kuma Anas sai kuma ita ta uku Hafsa mahaifinsu Sirin asali a wajen yaƙi aka ciyo shi a bawa aka kawo shi ya zama musulmi ya zauna da ƴaƴansa ya yi aure ya haifi ƴaƴan kuma suka zama manyan malamai a garin Basra cikin ƙasar Iraki to ita Hafsa tana ɗaya daga cikin ƴaƴansa kana karanta littafan hadisi Bukhari da Muslim za ka yi ta ga sunayenta yana gittawa Hafsa bint Sirin da yake suna ruwaya daga Anas ɗan Malik ita ma tana daga ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da ilimi har ma wani daga cikin malamai ana ce da shi Iyas ibn Muawiya yake cewa shi ya duba bai ga wanda zai iya fifita shi a kanta ba cikin malaman Basra a lokacin aka ce da shi har Al-Hasan al-Basri yace har Hasan al-Basri aka ce har Ibn Sirin yace har shi kansa Ibn Sirin din shi dan uwansa Muhammad ce ba zan iya fifita su a kanta ba a wajen ilimi akwai Ummu Darda sunanta Juhaima al-Ausabiyya ko Hujaima duk ana faɗa Juhaima ko Hujaima matar Abu Darda ita ma haka ta zanto malama ce ta gani a faɗa a cikin harkar ilimi na addini ta yi karatu a gurin mijinta Abu Darda ya karantar da ita ta kuma samu ilimi mai tsoka sosai don kusan a gaban mijinta ta karanci alƙur'ani ta sauke ta kuma saukewa ta yi bitarsa daki-daki da ma'anoninsa ta iya karanta shi da tafsirinsa kuma Allah ya mata tsawon rai saboda haka ta bar ilimi mai yawa to haka malamai suka kasance idan muka ce za mu yi ta kawowa ba ƙarewa za su yi ba akwai wani malami Dr. Muhammad Akram An-Nadwi littafi ya rubuta ka tokam wanda ya tara sunaye na tarihin mata a tsawon tarihin musulunci da suka yi ilimi musamman ilimin hadisi ya sa masa suna alwafa bi asma'in nisa volume kundi 43 ya rubuta kundi 43 ya faɗi tarjama ta mata ɗaya-ɗaya-ɗaya mace ɗaya-ɗaya-ɗaya har 9,300 dukkaninsu kuma an rawaito ilimi daga wajensu kundi 43 wajen sama da shafi 30,000 ba kowa a ciki sai mata kuma waɗanda suka yi ilimin hadisi ba wai kowane ma ilimi aka haɗa ba wanda suka yi ilimin hadisi kaɗai idan muka ce za mu yi ta kawo su to ina ganin za mu yi darasa ma ba ɗaya ba za mu yi darasi mu kuma yi darasi to amma wannan ɗan abin da muka faɗa zai nuna muku yadda mace musulunci ya ɗaukaka lamarinta a sha'anin ilimi ta zama na tana da haƙƙin ta yi ilimi kuma ta zama wani abu a cikin ilimi kuma ta zanto wadda ita ma ake kafaɗa da ita wajen karantarwa da ilimantarwa waɗannan duka da muka ambata dukkan su malamai ne waɗanda suka ba da gudunmawa maza da mata suka amfana da su ba wai mata ma kaɗai ba har maza suka amfana da iliminsu za ka bi tarjamar malamai manya da suka shahara za ka ji ana ambatan cewa malam wane cikin cikin malamansa akwai wanci, yanzu kamar Imam Malik. Imam Malik wa san Imam Malik Imam Daril Hijra, wanda ya riski manya-manyan malamai da suka zauna da sahabbai. Amma duk da haka yana ruwaya daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar ne, yana ruwaya daga Salim. Amma daga cikin malamansa akwai Aisha bintu Sa'id bintu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Aisha yar gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar yadda kuka sani yana ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi albishir da aljanna. To ƴarsa Aisha tana daga cikin malaman Imam Malik. Haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda shi ma ana jin sunansa Imam Ahli Sunna wal Jama'a, shi ma a cikin malamansa akwai Ummu Umar bintu Hassan, ita ma malamarsa ce da ya karatu a hannunta. Abu Sa'd As-Sam'ani ɗaya daga cikin malamai, ba cikin malamansa da ya lissafa, ya lissafa mata cikin malamansa mata 69 cikin malamansa. Haka nan Abu Tahir As-Silafi cikin malaman hadisi ne, shi ma malamai mata da yawa gwammai ya ambata cikin malamansa. Yana da malamai tsakanin namiji da mace, ya yi ruwaya daga malamai sama da 1000. To ciki akwai tewa mata ne. Ibnu Asakir babban malamin hadisi din nan ko malamin tarihi, shi ma a cikin malamansa ya ambaci wajen mata malamansa ne sama da 80 da wani abu. To haka nan in za mu ta ambatar malamai waɗanda suke da malamansu mata da yawa, to su ma za mu daɗe muna ambatarsu. Al-Zahabi shi ma ya ruwaici hadisi daga mata sama da 60, yana da littafin Mu'jam Shuyukh inda ya tara sunayen malamansa a ciki. In ka ɗauki littafin ka bibe shi za ka haɗa mata sama da 60 cikin malamansa. A kowace ma ya yi ta ƙoƙarin ya je ya riske ta saboda ya samu iliminta, yana zuwa aka ce kwana 10 da rasuwa, yayi baƙin ciki. Saboda haka ya kasa haƙuri sai da ya rubuta wannan a tarihul Islam, ce na so in riske matan nan. Mutum yar Masar ce, ce kafin in je ina zuwa aka ce ayyau kwana 10 da rasuwarta. Me yake nuna mana wannan? Shi ne yadda mace a tarihin musulunci ta rungumi ilimi. To kuma wannan ilimin ba ita kadai zai amfana ba, kamar yadda muka gani zai amfana al'umma. Farkon waɗanda zai amfana su ne 'ya'yanta da 'ya'yan al'umma da suke ƙarƙashinta, za ta yi musu tarbiya, domin iliminta kai tsaye zai tafi zuwa ga 'ya'yanta. Kai tsaye 'ya'yanta za su amfana da iliminta, saboda daga cikinta suka fito su ne, wato ita ce uwa wadda za ta tsaya ta kula da su tsawon lokacin da suke buƙatar kulawa. Allah subhanahu wataala ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayni kamilayn, cikin shekaru 2 na shayarwa tana tare da ɗanta. Da haka a gurinta zai fara koyan abin da zai koya na rayuwa, duk wani abin da zai gani a gurinta zai koya. Yaro kuma yana koyo ne ba daga sauraro ba, ba daga magana ba, a'a daga aiki. Abin da ya ga tana yi shi zai koya. Yara sun fi koyan abu ta hanyar aiki, ba ta hanyar magana ba, ba ta hanyar faɗa ba. Abin da suka ga ana yi shi suka fi koya, ba abin da suka ji ana faɗa ba. To waɗanda suka fi shaƙuwa da 'ya'ya su ne iyaye mata. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Saboda haka a wannan lokacin, tun daga wannan lokacin zaki ta dasa masa tarbiya, tubalin tarbiya. Duk wani wanda kika ganshi ko kika ji labarinsa ya zama wani abu, to tasirin zaman sa wani abu daga uwa ya fara, daga 'ya'yansa ya fara. Yi ƙoƙari ki ga cewa kema kin bar wakafi na da da zai zama mai amfani da al'umma saboda abin da zai yi na alheri ya riske ki kina kwanci kabarin ki da da za ka yi wa tarbiya mai kyau ya taso ya zama wani abu a cikin al'umma ba karamin wakafi bane a cikin rayuwarka Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya fadi abubuwa guda uku waɗanda da su ne suke ci gaba da wanzuwa bayan mutuwar mutum idza mata ibnu adam ko idza mata al-insanu qata amalu illa min thalath sadaqat al-jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yud'u lahu idan mutum ya riga ya mutu to duka abubuwan sa ayyukan sa za su dakata sai abu uku wata sadaka bi gudana ya gina rijiya ana amfani da ita ya gina masallaci ya gina makaranta ana ci gaba da amfani da su zai ci gaba da samun ladan wannan ko ya bar wani ilimi da ake amfana da shi ko ya bar wani yaro da kwarai wanda yake masa addu'a ko a dalilin sa ake masa addu'a duka bar yaron kirki duk sanda ya alki alheri za ta Allah ki kan iyayenka yayi miki addu'a kuma ya samu addu'ar ki samu addu'ar al'umma a dalilin sa sawa zuciyarki zaki bar wakafi daga cikin ƴaƴanki ki bar wakafin wasu daga cikin ƴaƴan alal akalla ko da ɗaya ne ki wakafin sa kamar yadda ummu maryam ta yi ke kin ƴanta shi wannan na Allah ne kawai ni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbalhu minni laka anta samiul alim haka ummu maryam ta roki Allah ke ta ba da abin da yake cikin ta bakanci muharraran ma'ana ta yanta shi daga dukkan wani abu ba ta bukatar ita ta more shi so take al'umma ta more shi ita ba ba wai tana so ya zama wani mai kudi ba ita ma ta ji dadi ya saya mata gida katu ya saya mata mota sama mata ƴan aiki ya kai ta umara ya kai ta a'a ita ba wannan ne yasa take neman a'a ya zama muharraran lillah ta yanta shi ta ba wa Allah ya je wa Allah hidima ba wai ita ba yi kokari ki yi wannan lokacin da aka haife Imam Malik mahaifiyarsa bata san zai zama Imam Malik ba amma ta bada duk abin da take iya bayarwa wajen tarbiyarsa ya zama wani abu haka take yi masa rawani ta ce je wajen Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wani malaminsa ya ce ka je ka koyi ladabi kafin ma ka koyi iliminsa ka koyi ladabi a wajensa kafin ma ka koyi iliminsa lokacin da take tura ɗanta ya je ya yi karatu bata san zai zama Imam Malik ba lokacin da aka yi Imam Ahmad ibn Hanbal ko Imam Shafi'i iyayensa ba su san za su zama wannan ba amma da yake sun yi kyakkyawan niyya tsakaninsu da Allah cewa wannan yaro ina so ya kasance wani abu da zai taimaka a sai Allah ya taimaka musu rayuwa ba za ta yiwu ba sai da ilimi kowane irin matsayi ke da shi idan babu ilimi wannan matsayin ba za ki amfani ba za ki amfani al'umma ba ilimi shi zai sa ki zama mai amfani a cikin al'umma tunaninki ma ya yi saiki in ba ilimi tunanin ma ba zai saiki ba ana nuna min lokaci ya yi amma dai ina so in isar da wannan misalin mu duba malikatu saba sarauniyar saba'i lokacin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da annabi Sulaiman ya aiko mata da hudu ya kawo wasiƙa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimin ya aika mata da wasiƙa mai sadara ɗaya biyu sakakku nuna min girman kai ku zo kuna masu mi ƙauya tana sarauniya a babban gari bata ɗauki mataki ita kaɗai ba jin cewa ita ce ƙoga ita ce sama sai ta tara ɗan fadanta ta ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ku bani shawara cikin al'amarin nan nawa, ba zan iya yanke wani hukunci ba har sai kuna nan. Suka gaya mata cewa aisu nahnu ulu ba'sin ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'muri. Ai mu muna da ƙarfi sosai kuma mayaka ne na ƙwarai na gaske, amma abin yana hannunki, ki duba ki ga me za a yi. Sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryata afsaduha idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu. Sai ta ce da su haka sarakuna suke, duk garin da suka shiga sai sun yi kace kace da shi, kuma manyan garin sai sun mai da su kaskantattu haka suke yi. Wannan maganar mara ilimi ba za ta iya yin sa ba, ma'ana tana da ilimin tarihi da yadda tarihi ya nuna a duniya a masarautu na duniya da irin yadda wasu suka shigo garuruwan wasu suka yi kace kace da su. Ta san wannan ɗabi'ar ta waɗanda suke kai hare-hare, tana da karatun tarihi, ta san mai tarihi. Sai ta ce wa inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin wa naziratun bima yarji'ul mursalun. Zan aika musu kyauta don in iya bambancewa sarki ne ko wani annabi ne. In sarki ne zai karɓi kyauta har ya tukunci, in ku annabin Allah ne to ba kyauta ta zai biya cewa zai zo wajena don in karɓi musulunci. To haka kuma aka yi. A lokacin da aka kawo mata gadanta a gabanta, annabi Sulaiman ya ce nakkiru laha arshaha nanzur a tahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Ku canza mata kamannin gadanta, muga za ta iya ganewa gadanta ne kuma za ta gane ba. Falamma ja'at qila hakaza arshuki qalat ka'annahu hu. Yayin da ta zo aka nuna mata gadanta bayan an canza masa fasalinsa, aka ce haka gadanki yake? Ba ta ce eh ba shi ba ne ko eh shi ne, sai ta ce ka'annahu hu kamar dai shi. Sai ka ce shi, kaga ba ta ce ba shi ba ne ba ta kuma ce shi ba ne. Wannan sai da ilimi mutum zai samu irin wannan tunanin. Shi yasa annabi Sulaiman sai ce wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. In ma dai tana da ilimi to mu an riga mu ba mu ilimi tun kafin a bata. Kaga wannan ya nuna mana cewa tana da ilimi, inda babu ilimi ba ta iya wannan sarautar ba, kuma da ƙarshe za ta jefa mutanenta ne cikin halaka a zo a yi yaƙi a yi kace-kace da garinsu. Amma da ta zo ta miƙa wuya sai ga shi ita kanta ta zo ta musulunta tare da annabi Sulaiman, ta zama wani abu. Saboda haka ilimin ƙyamace a cikin al'umma ba ƙaramin sinta al'umma yake ba, ba ƙaramin gyara sai yake ba, kuma sai an samu ilimi na addini. In ma za a samu ilimi na rayuwa to sai an samu na addini an haɗa su. Idan aka samu na rayuwar kaɗai babu na addini to kuwa mata la yake zama, mace za ta zama ɗan duniya ce kawai, banda duniya ba abin da ta sa a gaba. Amma in tana da ilimin addini ta zama kuma tana da ilimin zamani, to sai ilimin addini ya mata saiti, sai ga cewa ‘ya’yanta sun tashi da tarbiya, ‘ya’yan maƙota duk wasu wanda take mu’amala da su ga sun amfana da iliminta. Muna addu’ar Allah subhanahu wa ta’ala ya ba mu ilimi mai amfani, Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya shige mana gaba cikin lamarinmu, ya iya mana abin da ba za mu iya ba. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.